أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله ملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. بارك هنا إسد ساقوان غيسوة الدين المسلم ساقوان غيسوة أم الجنة تحييتهم يوم يلقونه السلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa mahaliccin mu Allah da kowa mai komai da ya hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta Litinin, wacce take yau 13 ga lissafin Ramadan, hijiran fiyayyen halitta farin jakada. Annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda yake daidai da yau 2 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2026. Kuma kamar yadda muka saba, za mu ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma tare da fashin bakin ma'anonin ayoyin, gwargwadon fahimta na magabata na kwarai. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma yin aiki da daidai din har zuwa lokacin da numfashin mu zai gane. A jiya in za mu iya tunawa, mun tsaya ne akan aya mai lamba ta 32 a cikin wannan sura mai tarin albarka, surata Ali Imran, wanda insha Allah yau za mu tashi akan aya mai lamba ta 33 zuwa ga yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta mu iya kaiwa a yau. Allah madaukakin sarki sai ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha astafa
sarki ya ce: Inna Allah astafa Adam wa Nuhan. Tabbas Allah ya fifita annabi Adam da kuma annabi Nuhu, ya zabe su zaba na hakika irin zabi na Allah madaukakin sarki. Wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin. Sannan ya zabi iyalan gidan annabi Ibrahim da kuma iyalan gidan Imran alal alamin akan jama'an duniya gaba daya. Zurriyatan ba'daha min ba'd, zuriyan su daya bisa daya, bi ma'ana wannan su wuce wadannan su shude. Hakan nan tsarin zubin zuriyan wadannan gida sun kasance masu albarka a rayuwar duniya, wanda kuma wannan zabi ne na Allah. Wallahu sami'un alim, Allah shine mai ji kuma mai ilimi. Cikin ilimin Allah ya zabi wadannan iyalan gida ya ba su daraja ta musamman. Bari mu ga abin kaman haka. Allah ya zabi annabi Adam a matsayin shine baban kowa daga cikin ƴaƴan annabi Adam. ƴaƴan annabi Adam nan duk wani dan Adam da muke kallo a yau, inda zai kiyaye nasabansa, shine wane dan wane dan wane dan wane zai tike ni zuwa ga shine dan Adamu alaihi salatu wassalam. Sai dai shekarun da yawa kiyaye wasu waye kakannin kakanninsa har zuwa can zai bashi wahala amma yana daga cikin dabi'un larabawa inda zaka tare dan balarabe kaman wancan yaro karami zai lissafa maka kakanninsa a kalla guda huru su suna da wannan tsari yara tun suna kanana ake gaya musu ni ne mahaifinka baban zai gaya masa ni ko baba na wani ne baban baba na kuma wani ne baban baban baba na shi kuma wani ne dan haka yaro in ya tsaya zai ce ana fulani bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan a kalla zai irga kakanninsa guda huru daga sama amma mu yanzu yawanci saboda babu da zumunci ba kowa dan babu da zumuncin ba ma dama a hannu guda ko makaranta za su sa yaro kawai sunan baban sa ake sakawa zaka samu Musa Adamu kawai misali ko Kabiru Adamu me ko na ce shi Adamu baban sa Abdullahi sai ya ce to Kabiru Adamu Abdullahi haka ya kamata a faɗa har da sunan kaka amma yawanci mu a dabi'a ba haka bane a dungula dai Annabi Adam alayhi salatu wassalam shi Allah ya zaba a matsayin baban dukkanin ƴaƴan Annabi Adam da suke rayuwa a duniyar nan sawa'un Hausawa ne ko Fulani kare kare ne ko Gizmawa ko Bolawa Yamure ne ko Yarbawa Indiyawa ne ko Turawa Italiyawa ne ko Faransawa kowane irin yare mutum yake in dai dan Adam ne asalin babanmu guda ɗaya ne ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum ubangiji madaukakin sarki ya halice mu ne daga Annabi Adam da Hawwa sannan ya sanya mu nahiyoyi daban-daban muna da nahiyoyi mabambanta sannan a cikin nahiya-nahiyan akwai kasashe mabambanta a cikin kasashen akwai yarurruka mabambanta yanzu in ka dauki Najeriya muna da yarurruka sama da guda 300 mabambanta yare ko a iya Bauchi kawai muna da yaran da sun fi 20 wannan duka tsarin zubi ne na Allah madaukakin sarki amma dai cibiyan mu Annabi Adam alaihi salatu wassalam malamai masana tarihi suka ce hatta ya ajuji da ma'ajuju su ma ƴaƴan Annabi Adam ne su ma ƴaƴan Annabi Adam ne to ta yaya za su zama ƴaƴan Annabi Adam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar lahira idan mun ji Allah zai cewa Annabi Adam Allah zai kira shi ya ce ya Adam Annabi Adam sai ya ce labbaika ya ubangiji zai ce na amsa maka ya ubangiji ce akhrij ba'san nar cire ka san wuta a cikin zuriyar ka ka watsa Annabi Adam hankalinsa zai tashi sai ya ce wa ma ba'san nar ya rab ya ubangiji na su wadanne ne kuma ka san wuta sai Allah ya ce masa a cikin dukkanin halittun ƴaƴanka guda 1000 a cire 999 duk ƴan wuta ne guda 1 ne zai tafi aljanna kamar yadda muke jin abin yayi girma haka sabon manzon Allah da Annabi yake gaya musu suka ga abin yayi nauyi suka ce to manzon Allah anya za mu tsira manzon Allah ce ku kwantar da hankalinku a cikin ƴaƴan Annabi Adam din hadda ya juju da ma'juju kuma sun fi ku yawa su ga da mabardata ne mardan su ta wuce duk da kake tunani to hadda su ne za a hada 999 din a tantsara su wuta sannan guda ɗaya kuma ya wuce aljanna to kaga Annabi Adam wannan adungule wani fifiko ne da Allah madaukakin sarki ya bashi na cewa shine tushen bani Adam gaba daya Annabi Nuhu fa Allah madaukakin sarki ya zabe shi shine wanda malamai suke kiransa Abul Bashar Sani wato baban dan Adam na biyu inda Annabi Adam alaihi salatu wassalam ya yi rayuwa har Allah madaukakin sarki ya sai wafati tsawon lokaci annabawa sun biyo bayansa kamar irin su Annabi Idris da makamantansu sun biyo bayan Annabi Adam alayhi salatu wassalam amma duk a lokacin ba a shirka suna nan akan addinin su tacaccen addini na bautawa Allah guda daya to bayan waɗannan annabawa sun shude sai aka samu wani irin yanayi na fataratun minar rusul an yanke turo manzanni to sai ya zama babu wani abin da ya rage sai dai ake kulawa da salihan bayi da suka shude wanda suka yi ayyuka nagartattu na da'a wa Allah madaukakin sarki sun samu tagomashi suna da girman matsayi a fuskan jama'a dan haka sai mutanen su suka dinga yin mutum mutumin su suna bauta musu suni irin su Yagusa da Yauka da Nasra, irin su Wadda da Suwa, manya-manyan mutane ne, mutanen kirki salihan bayi. Bayan rasuwarsu sai mabiya suka dinga yin mutum-mutumin su suna bauta musu, wanda wannan ya jawo Allah ya tayar da Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya musu wa'azi da gargadi akan abin da suke na aika-aikan bautawa dan adam makamancinsu. Wannan ya haifar da aka yi yunkurin halaka Annabi Nuhu bayan ya yi shekaru 950 yana wa'azi. Shekarun wa'azi ne 950 din. Dan zaka ga mutane suna yayata wani labari wai Annabi Nuhu ya yi shekaru 950 a duniya. Shekarunsa da ya yi a duniya sun fi haka. Ka cire ma shekarun sa na kafin annabta da kuma shekarunsa na bayan dufana. Ai kafin a bashi annabta yana da wasu shekaru. To bayan an bashi annabta ya yi wa'azi ne na shekaru 950. Bayan an yi dufana an halakar da su kuma ya ci gaba da rayuwa har yanzu. Kuma da Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da haka. Dan shi Annabi Nuhu bayan ya ga tura ta kai bango sai ya daga hannu ya ce Rabbi la tazar min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Dan haka Annabi Nuhu ya yi addu'a saboda ya ga mungun nufin su da mungun halin su. Allah kar ka bar duk wani sauran mai motsi a cikin su wanda zai ci gaba da rayuwa, domin in har ya ci gaba da rayuwa to an haifar da gurbin bara, gurbi ne na barna. Za su ci gaba da hayayyafar da mabarnata ne irin su. Wala yalidu illa fajiran kaffara, ya yanke kauna ga dabi'unsu saboda shi ya san su waye su. Dan haka Allah ya turo dufana daga kowa ya halaka. Allah ya ce fa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wanda suka yi imani da shi yan tsarari ne. Dan haka shi Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam duniyar ne gaba daya aka halakar, domin a duniyar a lokacin duk wani dan adam Annabi Nuhu ya san shi. Kuma sai ya zama tu inda yake bin su inni da autu qaumi lailan wa nahara, ya biya musu wa'azi babu dare ba rana, ya yi wa mutum wa'azi one on one. Daga shi sai kai sai Allah zai ce maka wa'azi. Amma daga sunki amma suka yi gurin halaka shi, shi yasa sai musu wannan addu'a dufa na ta sauko ruwa sama ruwa kasa duk suka halaka har da dansa da matansa. To bayan nan Allah madaukakin sarki ya ce wa gidal ma wastawat alal judi. Allah ya ce makasa ta hadiye ruwanta sama kuma ta daina saukar da ruwa daga sama. Sai ruwa ya tsaya ya kafe, suka je suka tsaya a wani gudu da ake kiransa judi, ma'ana kan wani tudu ne na wani tsauni. A nan ne Annabi Nuhu suka sauko suka ci gaba da rayuwa da shi da 'yan tsararin mutanen da suka rage tare da shi. Shi yasa mu waɗannan al'umma da muke rayuwa a yau a duniya, sawa'un muna Afirka ne ko kuma muna Turai ko muna Asia ko muna Australia ko ma ina muke a cikin nahiyoyin duniya, mu ake kira zurriyata man hamalna ma'a Nuhi. Mu ne zuri'an waɗanda Allah ya tsayaratar ba a halakar da su ba a tufa da tare da Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. To dan haka ne Annabi Nuhu Allah ya ɗaukaka shi saboda wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa, cewa shi ne ya taimaka wurin ci gaba da yayata 'ya'yan Annabi Adamu a duniya bayan la'anannu na wancan lokaci sun halaka. Kaga mun sai baka mamaki an halakar da tsinannu ba ta gari, kuma an ci gaba da zama da iya masu imani. Amma kafin ka ce meye wannan la'anannan nan ya sake shigowa, inna shaytana lakum aduun fattakizuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya sake shigowa domin ya ci gaba da battar da 'ya'yan ko zuriyar Annabi Adam. Dan ya riga da yayi alwashiya gaban Allah, kuma Allah ya ce je ka kayaga wanda zaka iya ga a cikin su. واستفزز من استدعت منهم بصوتك واجلب عليهم بكيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الله ya ce ka kai musu farmaki wa ayyan annabi adam din, kai musu da askarawan ka mahaya abun hawa da masu askarawan ka na kasa, bi ma'ana da askarawan ka na sama da na kasa, ka kai wa ayyan annabi adam hari din je ka an baka wannan dama din, kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da kuma 'ya'yansu da za su hayayyafa. Ka ci gaba da musu alƙawura. Allah ya ce ma'iduhum shaytanu illa ghurura, babu alƙawarin da shi da yake wa 'ya'yan Annabi Adam sai alƙawari na yaudara. Amma a haka din jama'a da dama suke bin sa. To dan haka dai Annabi Nuhu ya samu wannan tagomashi a wurin Allah madaukakin sarki, zamo shi ne jagoran hayayyafar da 'ya'yan Annabi Adam a karo na biyu a bayan wato saukan tufana. Sai Allah ya ce wa Ala Ibrahim, da iyalan gidan Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kasance shi ma Allah ya fifita shi, ya zabi gidansa saboda idan kana son a takaita maka Annabi Ibrahim bayan Allah ya zabe shi a matsayin annabi, sannan kuma ya sanya shi yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul, bi ma'ana annabin mafiya girma daga cikin annabawan Allah, su biyar Annabi Ibrahim yana cikin su. To bayan Allah ya bashi wannan matsayi, sai ya zama tu wani ba annabi da ya sake bayyana a duniya da nufin zai yi wa'azi a kowace nahiya a ba asasannin duniya. To asalin sa a jinin Annabi Ibrahim ne. Duk wani annabi da yazo yake wa'azi bayan bayyana Annabi Ibrahim a matsayin annabi, to suri a gidan Annabi Ibrahim din ne, kaga shi ma ya samu tagomashi a wannan jalibi. Misali, Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kasance annabi bayan Allah ya zabe shi ya turo shi yi wa'azi wa al'umman da suka gurbace ba su san komai ba na bauta face bautan gumaka. Su ne za su je su saro maje misali ko madobiya a yayyanka ta tumba-tumba, sannan sai a sassaka mutum mutumi gwargwadon girma ko tsayi ko kauri, sai a dauka kuma a kai dakunan bauta a namu su sujada. Su suka sare bishiya da kansu, sai sassaka ta kamar da ake gyaran turmi, ga an sassake turmi an shafe shi yayi kyau, to haka fa suke sassaka mutum mutumi da itace. Annabi Ibrahim a gidansu ana yin wannan abu. Babansa Azara yana daga cikin jagorori gwanaye, su ne gwanaye na gaske wanda ake ji da su a fadan Babila a wancan lokaci a gargashin wani mai mulki da ake kiransa Namruz. Namruz saboda tsaban takadaranci da ji da karfin mulki har ma yana da awon shi ma wani safin abun bauta ne, haka ya kira kansa shi ba abun bauta ne, yana bauta masa. To Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi gwagwarmaya matuka tare da su, walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin, ya kai ya kawo yayi nasiha wa mahaifinsa, nasiha cikin ladabi, nasiha cikin girmamawa da mutuntawa. Ya abati in kaje ka duba a cikin suratul Maryam, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsuru wa la yughni anka, dukiran da zai masa ya ce ya abati cikin girmamawa da ladabi, ya kai mahaifina, ta yaya kake bautawa abin da baya ji baya gani ko baya iya maka amfanin komai, sai dai ba kai ne kake masa amfani, saboda in kaga jikinsa zai tsatsage saboda sanyi zaka nemo mai ka shafa masa, haka ake wa turmi ko in ka sako turmi mai turmin zai ce to sabon sa saka ne ban ku je ku shafa masa mai, sai kuma saka ta da mai, in ba haka ba tsatsagewa za ta yi, sai an sa mai ya dan kama jikinsa. To sai ka zo kana yau kunki hidima cikin hikima da lalama da ladabi, amma duk da haka babansa bai gamsu da wannan ba. Karshe ma ya ce a ragibun an alihati ya Ibrahim, yanzu kai Ibrahim kyaman alloli na kake wanda haka na gada iyaye da kakanni, la illam tantahi la arjumannak, matukan baka daina wannan danyen aikin naka ba kai Ibrahim zan jefe ka, wahjurni maliyan, ya kore shi. Annabi Ibrahim yayi hakuri kamar yadda Allah ya kira shi cewa inna Ibrahim la awwahun halim, Annabi Ibrahim mai yawan kokawa ne matsalolinsa wa Allah kadai, kuma halim annabi ne daga cikin yayan Annabi Adam mai yawan hakuri. To sai ya samu Annabi Ibrahim Allah bai bashi da bashi da har ya kai kusan shekaru 100 ga matansa Asara, ita ma ta dau shekaru mai yawan gaske bayan gwagwarmaya da suka yi ta sha da wa'azi da koransu da aka yi daga Babila. Namruz ya ce ku fita Babila, la turiduka ya Ibrahim, Babila ba ta kaunan mutum irin ka dan bid'a, ta zo mana da sabon addini. Ya kore shi da shi da dan uwansa Lut. Bayan Annabi Ibrahim ya fita tsawon lokaci, Allah ya baiwa Annabi Ibrahim dama na shigowa kasan Afirka. A kasan Afirka ne Allah madaukakin sarki ya azumta su da kuyanga bayan abin da ya faru a gidan Fir'auna na wancan lokaci ya faru a Misra. Aka ba da kuyanga toshiyan baki saboda shi Fir'auna ya dauka sara aljana ce. Dan an ce a yayan Annabi Adam babu wanda ya kama da Hawwa irin ta. Kyan fasali da kyan kira da wane ne, dan haka ne ma ya sa bayan sun je Misra dogarawan sarki suka zagaya suka ganta suka je suka fada wa sarki cewa fa wani bako ya zo da wata mata, kai matan nan ka ganta kamar ita ta yi kanta ba matan baki bane, suka gaya wa sarki dan haka kai ka a kamo maka ita. Dalili dai yayi dalilin da yasa daga ƙarshe aka ba su Hajara. Hajara ta samu ciki ta haifo Isma'il, wanda tsatson Isma'il ne har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito.
daga baya bayan haifuwar Isma'il Allah madaukakin sarki ya baiwa Sara matar Annabi Ibrahim haifuwa ta haifo Ishaq bayan Ishaq ya samu wanda bayan ta haifi Ishaq Allah madaukakin sarki ya baiwa Ishaq da bai suna Yaqub Yaqub ya haifi Yusuf su suna zaune a ƙasar Misra wanda shi yasa zaka ji Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a haƙiƙa Yusuf ya zo muku min kabu a labarin Annabi Musa anan ta tsatsan su ne ta tsatsan wato su Yaqub shine Isra'il to duk annabawan da suka zo daga nan yan bani Isra'ila irin su Annabi Nuhu afwan irin su Annabi Yusuf din dan gidan Isra'il Yaqub kenan irin su Annabi Musa din dan tsatsan gidan ne irin su Annabi Suleiman irin su Annabi Dauda bi ma'ana Annabi Suleiman dan Dauda da sauran duk annabawan da suka zo har zuwa kan Annabi Isa dan Maryam wato in ka bibiya zaka ga duk zuriyar gidan Annabi Ibrahim ne saboda haka Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam yana da girman daraja da matsayi a fadin Allah kuma haka Allah madaukakin sarki ya so dan haka ya zabe shi ya bashi wannan matsayi na hayayyafan annabawa har zuwa shugaban dukkanin halittu jinin gidan Annabi Ibrahim ne dan haka in ka dauki abin inna Allah hasdafa Adama Annabi Adam baban kowa Nuhun baban kowa da biyu Ibrahim baban annabawa gaba daya ku annabawa da suka zo a bayan sa shine baban su sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ala imrana da kuma iyalan gidan imrana iyalan gidan imrana wasu iyalan gida ne wanda suna daga cikin mabiya Annabi Musa alaihi salatu wasalam mabiyawa mabiya Annabi Musa suna nan suna rayuwar su sai Allah madaukakin sarki ya kaddara Imrana din sai ya rasu da Imrana ya rasu matarsa kuma tana da ciki dan haka tun cikin tunda yanzu ta san mijinta baya nan ya rasu sai ta zauna tana ibada a birnin Qudus tace ya Allah wannan dan cikin nawa saboda ita azatanta za ta haifi da namiji wannan dan cikin nawa idan har Allah ka bani dama na haife shi lafiya zan dauke shi bayar da shi sojan kundin bala a masallacin Al-Aqsa bi ma'ana ya zama dan agajin masallaci shi zai ke tsaftace masallaci yana share masallaci ya kula da hidimar masallaci duk wani abin da ake bukata a masallaci zan bar shi zan sadaukar da shi masallacin Qudus Al-Aqsa tace inni nasartu laka ma fi badani wanda zamu karanta ayoyin suna gaba kaga wannan yana nuna cewa iyalan gidan Imrana mutanen kirki iyalan gidan Imrana mutane ne masu hangen nesa kuma wannan har yanzu yana nuna mana cewa idan zaka yi aure ka duba gida na daraja ta mutunci kace kai aure a gidan bayan ka duba gidan daraja da gidan mutunci sannan in zaka haifu ya zamo zaka haifu kana da manufa ta haihuwa sai ko mun gane babin da nake nufi yawanci mu muna haifuwa ne karazi bai wani ma zai ta haifuwan bai san ba me zai da yayan ba yayan ko suna da manufa saboda amana ce da Allah madaukakin sarki ya bamu da nan zan tuna da sarkin Kano na sha uku ne ko sha hudu sunu salami da sunusi yake cewa a wani kaulin sa dan mutun ne mai yawan surutu bakin sa baya shi ne yace daga haifa mana irin yayan nan garaba baka haifu ba shi yafi igaraba ka haifu ba wannan yana martani ne akan wata iyamara da aka kama ta sa yara a cikin irin gatuwan gana masu godin nan tana kai su a nan bar tana sayarwa yace to da kai fiya inda har za a ke sacewa ana kaiwa a nan bar ana sayarwa saboda rashin kulawanka baka san matsayin yaya ba aurinka to garaba baka haifu ba da shi yafi maka saboda Allah zai tambaye ka ma min abdin yastarihi Allahu ra'iyatan wa huwa yamutu yawma yamutu wa huwa gashu lira'iyati illa harrama Allahu alayhi aljanna babu wani mutum da Allah madaukakin sarki zai bashi amana na kiwo ya tozartar da amanan kiwo da Allah madaukakin sarki ya bashi ya ha'in ci wannan amanan kiwo din face Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma ya ishe ka dalili mai kiwon kulliya da ta daure kulliyar bata bata abinci ba bata kuma sau kulliyar ta je ta yi farauta ba kamar yadda mage suka saba yin farautar gadangaro da bera da ta sauta za ta yi farauta da kanta ta ciyar da kanta bace mata haka ba ta ciyar da ita ba har yunwa mata ju'an yunwa yasa magen ta mutu manzon Allah ya ce wannan mata yar wuta ce to idan har wanda ya daure dabba dabban ma zama irin wanda ba a ci kaman magi. Yunwa ta kashe ta ba tare da an kula da ita ba wurin ba ta abinci da ruwan sha da kula da lafiyarta. To ya kake tsammani ga dan adam? Matanka ta yi goyon ciki na wata 9, wata 10, wata 11 ma shekaru kafin haifo shi. Ta sha wahalan ciwon naƙuda kuma duk da aka kufar dan karazubi. Haba haba jama'a. Lalle Allah madaukakin sarki ya bamu ƴaƴa ne domin ya jaraba mu, domin duk wani abin da kaga Allah ya baka a duniya ya baka ne domin ya jaraba ka, ko da kuma menene shi. Ka fara daga kan babu, ko babu Allah ya baka, dan akwai wanda Allah yake musu baiwa da babu, su dutse da ka zagaya ka zage ba su da komai. To wannan masu babu din su kuma jarabawan su kenan, dan Allah ya ga ya zasu. Wanda kuma kashin arziki ne da shi, duk ko kasa ya tara sai an samu mai saya, ya shari kasa haka ya tara. To su ma irin wadannan Allah ya ba su wannan damar ne dan ya ga ya zasu jarabawan su kenan. Wanda kuma Allah ya jarabe shi da arziki ta lafiya, zai yi biyayya ko da ciwon kai. To shi ma wannan haka Allah ya jarabe shi da koshin lafiya, dan Allah ya ga ya zai da wannan lafiyar tasa. Wanda kuma Allah ya masa baiwa ta ilimi, wani Allah ya masa baiwan hakuri, haka dai kai ta lissafawa nau'ikan arziki da Allah madaukakin sarki ke baiwa bayinsa wani mulki. To hakan nan kamar da muka karanta kulillahumma a baya, Allah shi yake bada mulki ko sarauta. Dan haka Allah wasu yana ba su sarauta ne. Za a haifo mutum ba san me zai zama ba gidan sarauta, ta yi ma a walakanta mahaifiyarsa tun a gidan, saboda su sauran yayan gidan su ne masu kaza da kaza. Dan haka mahaifiyan wannan ana ta walakanta wa ƙarshe, kuma yazo zama shi ne sarki a nan gaba ba tare da su sauran sun san suna walakanta uwar sarki ba ne. Mu irin wannan abin ya fa faruwa kan idanun mu domin gani. To wannan yana nuni akan iko na Allah madaukakin sarki, kuma yana nuni akan cewa dabara kowayen mutum baya sa shi ya samu wani matsayi da yake hankoron samu. In kaga dabararsa ta sa ya kai ga ya cimma wannan dama, haka Allah ya kaddara. Ba wai wayan nasa bane ya kai shi, domin da wayo ne yake kaiwa, nawa ne suka yi ta yin wayo da dabara kuwa kaga ba su kai ba. Haka kudi, in zunzurutun zafin nema ne yake sa mutum ya yi kudi, me Allahn waɗanda duka su wannan tsakanin nan har tsoro suna zuwa cin kasuwa, amma ba su yi kudi ba, sai kaga ganin wani kuma a dambannin babu ma inda yake zuwa. Ya kasuwansa kawai fataskun zai je ya yi sarrin kaya ya dawo, amma kuma ya fi masu zuwa waɗannan cin kasuwannin kudi. Saboda Allah ne yake ajiye baiwansa ta arziki, wato a gurbin yadda ya ga dama, a hannun kuma wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. To Allah ya zabi iyalan gidan Imrana, wato ƙari akan Adam da Nuhu da kuma Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sannan da iyalan gidan Imrana. Allah ya ce wannan abun yana bi ne generation akan generation, ma'ana zuriya akan zuriya har zuwa kan abin da muke kallo a yau. Ubangiji madaukakin sarki sai ya ce,
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى إِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ إِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
Ubangiji madaukakin sarki yace, is qalat imra'atu imran, yayin da matan Imrana tace, rabbi inni nazartu laka ma fi batni, ya Allah nayi maka bakance, nayi maka alwashi, ina abin da ke cikin ciki na muharrar, zai zamo cikakken mai yanci, wato na yin hidima, bani da iko na sanya shi yake bin wasu abubuwa nawa na kaina, nayi alwashi zan bayar da shi a matsayin sadaukarwa ga masallacin Al-Aqsa. Fataqabbal minni, ya Allah ka karba mini wannan bakance da nayi na wannan dan ciki nawa, innaka antas sami'ul alim, domin Allah kai ne as-sami'u mai ji al-alimu kuma masani. Kamar yadda muka faɗa a baya, yana da kyau a ce in zaka haifu ya zamo kana da manufa. Ina so a cikin ƴaƴana ɗaya ya zamo wato masanin kiwon lafiya, dan haka duk yadda za a yi wannan dan naka ko ya ta yiwu a cikin plan ɗinka kai da maman yaron. Idan mun haifo dan fari mace ce ko namiji, me muke so ya zamo? Muna so ne in namiji ne, muna so ya zamo matukin jirgin sama. in mace ce ma dai muna so ta zama matukin jirgin sama, ko ma mace ne ko namiji dan farkon nan muna so ya zama direban jirgin sama. To ku tabbata kun cimma wannan manufar ta hanyar da barbaro sai fa in a da barbaro da ku kuka gaza kun mu wannan, haka Allah madaukakin sarki ya so, dan za ku yi ta kokari sai ku ga abin da kuke so din ba shi bane zai faru ma ta sha'una illa an yasha Allah. Wanda irin wannan ya faru akwai wani dan jarida bazan iya tuna sunansa ba yanzu, amma asali shi a secondary school, science secondary school yayi, dan haka kannansa duka shi yake musu tutorial na physics da chemistry, yana koya musu science subjects da mathematics. Amma da suka tashi tafiya UNIMED, anje UNIMED suna neman MBBS, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, duk sai suka samu shi, kuma sai aka bashi Hausa scientist ya koma Hausa, kaman ba zai bawa ba sai yace yayi karshe ne, kamar yadda mai bayanin yake ga mana sai da wannan ya zama shi ne yazo yake rike ɗan gidan nasu gaba daya, shi mai Hausa. To kaga shi yaran ka na Hausa ai wani zai akwai wasu wanda muke yi karatun jami'a da su, in an zauna a hostel sai yake cewa yanzu kai ka baro bauci gaba daya. Takaras ka baro bauci ka zo jami'an Bayero, babban jami'a a yankin Arewa, kuma ka rasa abin da zaka karanta sai Hausa, sai ka ga su kuma suna jin haushi, sai ran su ya bace ana kushe musu course din da suka zo karanta. Ka baro bauci ka taho har Kano jami'a mai girma irin BUK, muka zo Hausa zaka karanta. To Hausa ba abin yarwa bane, yawa wannan dai da yaje baya son Hausan ya karanta karshe kuma ya zama shi yake gida, yawa ya zama wani babban mutum yana zaune ina ga ko a Burtaniya ko a America. Allah ya masa kashin arziki kuma da yaran Hausa, ba wani abin da ya karanta sai Hausa ya yi hakuri. To dan haka idan kuna da manufa akan haifan yaya, to ya zama kun cimma wannan manufan ta hanyar aiki da zai kai ga yaron cimma wannan burin naku tun kafin da zo duniya. A so muke dan mai zama likita, amma likitan bangaren labura na mata, mace ce ko namiji duk ana iya yi. Yawa a tura shi yaje mai yake ce musu gynecologist, yaje karanto ko pediatric medicine, yaje karanto wannan ya dawo shi harkan sa kula da jinya ne na yara kanana. A so muke ya zama lawyer, saboda mun lura a karmar hukumar ta dabba muna da karancin lauyoyi. To shikenan ya zama wannan manufar ta kun bi, kun tabbata kun cimma wannan. A so muke ya zama architecture, saboda muna da karancin masu yin design, dan haka sai ku tabbatar wannan dan naku ya je ya samu wannan matsayi na karatu, kuma ku yi dukkanin mai yiwuwa ta hanyar halal wurin ganin kun cimma wannan burin naku. To yanzu ita wannan mai gidan baya nan ya rasu, amma ita tana so ta cimma wannan burin da suka kulla da ita da mai gidanta tun daga daukan ciki. In yi nazar su laka ma fi badani muharraran fataqabbal minni, Allah ka karba mini, innaka anta sami'ul alim, domin kai ne mai ji da koke-koken bayinka da amsa musu bukatunsu, kuma kai ne masani game da dukkanin muradunsu. Ya Allah ka san muradinmu da ni da mijina, Allah ka ba mu ikon cimma wannan muradi, kuma nan za mu dakata. Idan Allah mai kowa mai komai ya yarda gobe za mu ci gaba da yadda muka tsaya, don mu ji menene ya faru. Yanzu dai tana da ciki matan Imrana, kuma makasudin bayanin itan ake bukata. Shi yasa da Allah ya kawo Adam, Nuhu, Ala Ibrahim, sai bai ce komai ba kansu, da aka zo Ala Imrana sai aka fara yin sharhi akan Ala Imran, dan su din ake bukata yanzu asali. Waɗannan duka manyan mutane ne wanda duka yawanci an san su, an san waye Annabi Adam, an san waye Annabi Nuhu, an san waye Annabi Ibrahim, amma Ali Imran ba a san su ba. To dan haka yanzu bayanin su za a yi. Shi yasa ma anan wannan sura ta samu suna surata Ali Imran. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sadaka mu mita raya a cikin lada. Abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'a ya cire mana fahimtar kurakuran a cikin zakatun mu. Akwai tambaya ko ƙarin bayani? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addibu auladakum ana salasa kisali, kun adabtar da yayanku akan wasu halaye da dabi'u guda uku hubbi nabiyyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'atil qur'an kun adabtar da su akan waɗannan abubuwa guda uku son annabi sallallahu alaihi wasallam son annabi kuma shine zai sabbaba ma yaro fahimtar abubuwan da ya kamata yi da abubuwan da bai kamata yi ba saboda zai dauki annabi ne a matsayin fitila laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to yaro ya san wannan tun yana karami ya zama ya bi jinin jikin sa zai tashi da zimma na taimakon talakawa da taimakon marasa shi da taimakon gajiyayyu da afuwa da yafiya da kau da kai ga wanda ya cutar da shi da kuma rama alheri ma ma'ana yin alheri ga wanda ya cuce shi da fi umman san Allah ne to yaro kai tashi da wannan za a samu generation wato yayaye na gari sai iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan mumun ya sa zaka ga idan an haifo yara yan biyu sai a ce sunan suwa Hassan da Husaini tare da cewa jikokin manzon Allah din fa ba yan biyu bane ko kada Hassan da ba aka haife shi Husaini ma da ba aka haife shi Hassan ne babba daga baya ka sake yin ciki aka haifo Husaini din dan haka wa da gani ne amma dai kunika ne to amma mu sai muka dauka kaman ciki da ya ka haifo su dan haka ma da zaran an haifi yan biyu a ciki da haihuwa lokaci guda sai a samu su sunan jikokin Annabi saboda kaunan yayin gidan sannan karatun alqur'ani ba kaman yadda yawanci muke ba karanta ba tare da sanin ma'anoni ba yaron kai karanta ya dabi'antu da halayen alqur'ani ya zama yana aiki da su to insha Allah za mu samu gobe mai kyau in har aka yi wannan kuma insha Allah ba za mu yi asara ba a reno da tarbiyya da zamu bayar wallahu a'lam
mawa ana al-muktar muktar
muktar idan an ce muktar da Mustafa duma nan su dai muqtar ana nufin zababbe iqtar ittiya zaba Allah madaukakin sarki in ya zabe ka sai fifita ka istafa ay iqtar ya zaba ya fifita iyalan gidan Adam ya fifita annabi Adam da Nuhu da ahli Ibrahim da ahli Imran istafa iqtar ya zaba Allahu a'lam. Wa alaikum assalam. Yau. An halakar da duniya gaba daya. Ai Allah ya mana bayani yace fa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu. Sabaqa alayhi alqawlu malamai suka ce Iblis ne. Saboda shi ya ce fanzurni ila yawmi yub'asun Allah ya ce innaka minal munzirin ila yawmin waqtin ma'lum je ka an baka dama din kai ba za a halakar da kai ba sai wannan wa'adin lokacin yayi kafin a halakar da kai shine man sabaka alaihi alqawl din Allah ya bashi wannan dama shi kuma Allah in yi magana baya canjawa ya riga da ya bashi dama ba dan haka ba da mu huta da lalatan shi da kai tuni yana ciki yana ciki shedan ya shiga cikin jirgin babu wanda ya tsira sai wanda yake cikin wannan jirgin saboda haka shedan ya shiga jirgin yana cikin jirgin nasu annabi Nuhu Allah ya bashi dama ya dauki kowane halitta mace da namiji saboda katon jirgin ruwa yayi safinatu Nuhu jirgi ne mai girman gaske dan haka duk wata halitta ya dauki mace namiji kiyashi mace da namiji tururuwa haka haka ke kaji baro giwa zaki duk wanda dai halitta da ka sani na jeji da nagari sai dai dauki mace da namiji mace da namiji iya waɗannan matsayin su ne cibiyan ci gaba da hayyafan irin waɗannan halittu dan haka shedan ma ya fake ya shiga ciki tare da shi ya kawo jirgin kuma tare da shi ya kai istiwai alal judi dan haka ya sauka ya fansa mai ci gaba da barnan sa duk wanda ya hawo ya shiga ya tsira aiwa wanda bai hawo kuma ya shiga uku shi yasa annabi Nuhu da ya hango ɗansa a can yace masa ya bunayyar kan ma'ana ya kai dana ka zo ka hawo jirgin nan tare da mu yace ha baba wannan abin naka dai kai ba za ka fasa ba ce ni ga can wani tsauni mai tsawo sa'awi ila jabal yasimuni min alma zan hau wancan tsauni kaga yafi jirgin haka na hau kansa shikenan kololuwansa zan hau zai kare ni daga wannan ruwa fahala bainahum almawju wa kana min almugraqina sai Allah ya turo kodin ambaliyar kumfan kogi ta sha maka ta tsakanin Nuhu da ɗansa saboda Allah yana tausayawa Nuhu ya ga ɗansa yana dulmiyewa dan haka dan yaji ashe inda ya hau din to roko ne na kumfan kogi shi dube sani ba sai da ya gama hawa sai ta baje tana baje wa kaka san kasa zai shikenan nabi nuhu kawai leka ne bai gashi ba shikenan amma to da haka saboda da da mahaifi sai da annabi nuhu ya koka wa Allah yace masa ya Allah inna bani min ahli wannan fada na ne kuma yana cikin iyalan gidana kuma Allah ka yace wa inna wa'adaka alhaq kuma alƙawarinka gaskiya ne yanzu kuma gashi dana ya halaka ban gashi ba sai Allah ya ce wa Nuhu sai Nuhu innahu laysa min ahlik wannan baya cikin iyalan gidanka innahu amalun ghayru salih domin shi dan iska ne inji Allah dan haka kar ka ƙara min tambayan abin da baka da ilimi akai sai annabi Nuhu ya roki gafara ubangiji yace ba zai ƙara irin wannan abin da bashi da ilimi bashi da masaniya akai saboda haka dai Iblis ya shiga cikin wannan jirgin ruwan annabi Nuhu shi yasa kuma ya samu dama kuma wannan lafazin illa man sabaka alaihi alqawlu din to shi dan fa ahlaka duk kowa ya halaka a duniya illa in banda man sabaka alaihi alqawlu wanda tun farko Allah ya ce masa innaka minal munzirin tun a aljanna kenan kafin ka dawo duniya a cigaba da wannan gobarmaya haka shedan yana cikin wanda suka tsira a jirgin ruwan annabi